Ai mutumin da zai kawo cewa yaya za a yi haka bayan ga yadda muka saba shi ne wanda ya abu daya za a yi masa abu goma na lada, wannan ya zo ne ta ɓangaren mafhumul adad. Menene mafhumul adad? Mafhumul adad ɗaya ne daga cikin mafahim ko mafhumat a gun malaman usulul fiqh da akan kalle su wajen yin hukunci. Suna da mafhumus sifa, nau'o'i ne na mafhumul mukhalafa. Ina ji mun taba zancen mafhumul mukhalafa, kun san shi tsayi. Shi din yana da nau'o'i wajen guda biyar: mafhumus sifa, mafhumul adad, mafhumul shart, mafhumul illa. Akwai kuma na faɗi mafhumul shart yau. Yau akwai mafhumu, wannan guda hudu ne. Yauwa, mafhumul illa, mafhumul shart, mafhumul adad, mafhumus sifa. Waɗannan abinda ake nufi da su, kamar misali wannan mafhumul adad, asalin mafhumi dai kun san duk abinda aka fahimta daga sabanin abinda aka ambace shi na lafazi shine mafhumul mukhalafa. Tayyib, mu bada misali da wannan mafhumul adad. Allah madauke yana cewa fajliduhum 80 jalla, ko a cikin alqur'ani, wanda suka yi zina ayi musu, idan saurayi ne budurwa, ma'ana dai wanda basu taba aure ba, ayi musu bulala guda nawa, abinda kai masu kazafi kai a musu bulala 80. Magana kazafi ne, bulala 80. To malamai sai suka tattauna a nan, shi wannan 80 din tana da mafhumi ko ba ta da mafhumi? Ma'ana za a iya karɓar ƙari, ai ƙari sama da 80 ko kuwa bai halatta ba? Za kuma iya ragewa ƙasa da 80 ko bai halatta ba? Wanda yake ɗauki ra'ayin mafhumul adad yana cewa za a iya yi, wanda ya ce babu ko to babu wannan ba za a ƙara ba, to haka nan sai yake cewa wannan magana ta mafhumul adad ne. Akwai kuma saɓani a gun malamai mai yawa, shin mafhumul adad mu'tabar ne ko ko ba ghair mu'tabar? Da saɓani mai yawa tsakanin malamai, da yawa daga cikin malamai ba sa ɗaukar sa. Duk da dai in ka koma cikin littafan usulul fiqh za ka samu maganganun malamai akan ana ɗauka ko ba a ɗauka. Nan zancen da ake shine, shi wanda yake cewa dan me za a ce mutum ya yi aikin kirki ɗaya sakamakonsa shine aikin kirki ɗaya, ma'ana a bashi lada ɗaya. Bayan ku abinda Allah ya faɗa a Qur'ani shine man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Kun ga shi ku ka yaye wa mutum wata damuwa, menene aikin kirki ne ko ba aikin kirki ba? To ashe kenan yana buƙatar a yaye wa mutum abubuwa kimanin 10. Yawwa, to yana cikin jawabin da malaman suka ambata, ai za mu bi mu gani. Yawwa, mutum zai iya kawo wannan magana, to shine sai Nawawi yake bada amsa, sai yake cewa wannan min babi mafhumul adad wal hukmul mu'allaq bi adadin la yadullu ala nafi ziyadati wan nuqsan. Shi ko duk hukuncin da aka rataya shi da wani adadi, shi zahirin wannan lafazin baya nuni da cewa za a iya kore ƙari ko rage. Mun fahimci wannan ma'ana kenan ga wanda suka ɗauki mafhumi za a aiki da shi. Ma'ana in aka ƙara ko aka rage ba komai. Mun fahimci wannan? Yau, don haka kenan in wannan ne za a iya cewa ashe za a iya ƙara masa ko kuma za a bashi sakamako ba lallai ya zama guda ɗayan ba. Ya zama adadin na misali ne, guda ɗayan da aka faɗa misali ne, za a iya yanke masa ko a yaye masa fiye da guda ɗaya. Wannan shi jawabi na farko kenan. Athani, jawabi na biyu yace anna kullu qurbatin min qurab yawm al-qiyamah tashtamilu ala ahwalin kathira wa ahwalin sa'ba. Yace kowace damuwa guda ɗaya daga cikin damuwoyi da bakin ciki da akan samu ranar tashin al-qiyama kowace ɗaya idan ka kalle ta ta kunshi nau'o'in bala'i da kunci da abubuwan tsoro da damuwa da halaye iri-iri matakai wato da dama fikila masu zama fiye da goma. Don haka ko an ce an yaye maka ɗayan to bakin ciki ɗaya da za a yaye maka yana da alaka da wasu abubuwan fiye da goma ma na alheri na bakin ciki kai wanda aka yaye maka su. Don haka ashe babu damuwa dan an faɗi kalma ɗaya. Ina fatan mun fahimci wannan shi ma. To daga cikin dai abubuwan da ya ambata kenan to har yake cewa wa makhawifa jamma da abubuwan tsoro masu tarin yawa wa tilkal ahwalu su ko wannan abubuwan tsoratarwa da damuwa din tazidu ala al-ashrati wa adhafiha sun fi goma sun ma zama fiye da wato ninkin goma. Duk wanda ya kalli ko ya dubi ko ya ji ya saurari ya tuna bakin cikin da dan adam zai shiga ranar tashin al-kiyama yaga cewa za a yaye masa guda ɗaya saboda ya yaye wani dan uwansa dan adam a wannan rayuwar wani abu to hakika zai kwadaitu koda guda ɗaya ne. Ai ɗayan in ka kalle shi girman sa kamar ladan ne inda aka ce ladan da zaka samu a lahira guda ɗaya inda kwatanta shi za a yi yafi duniya da abin da ke ciki. To haka ita ma musibar ba wanda zaka iya kwatantawa ce da damuwar duniya ba. Ashe kenan wannan hadisin yana kwadaitar da mu hakika mu taimaka wa junanmu mu yaye wa junanmu damuwa duk wanda Allah ya dora masa wata damuwa to ƴan uwa su riƙa kula cewa a yaye masa wannan tashin hankali. Domin mai fatan mu ma Allah ya ji kanmu ya tallafa mana lokacin da za a shiga damuwa da bakin ciki kaga irin tarin zunubin da zaka aikata Allah madaukaki ya gafarta maka saboda kai ma ka kyautata mu. Allah madaukaki dama daga cikin abinda yake so a gun dan adam shine ya zama kamar da muka ambata wancan darasi da ya gabata cewa Allah ya fi son bawansa wanda yake siffantuwa da wata daga cikin siffofinsa wanda bai keɓanta da shi ba kamar karam karimci da kuma hali mai kyau da mu'amala mai kyau da mutane da a ce kana da sakha'i kana da rahama da tausayi duk dan adam inda ya siffantu da irin wannan siffofin ga su na Allah ne amma kuma ba su tsaya sun keɓantu ga Allah cewa Allah shi kadai ke siffantuwa da su ba wani ma na iya siffantuwa da su to irin waɗannan mutanen Allah ya fi son su. Ma'ana ya fi son mutumin da ya siffantu da irin halinsa na yayo mutane tashin hankali yadda shi Allah mai tausayi ne mai jin kai ne to kai ma a duniya in kai mai tausayi ne mai jin kai kana yayo mutane tashin hankalinsu to Allah madauki zai ji kanka zai tausaya maka sai yayi maka duk wani bakin ciki da zaka auka ciki. Muna roƙon Allah madauki ya taimaka mana mu samu ƙarfin hali da san yan uwanmu musulmi wajen gudanar da wajen gusar da duk wata damuwa da ta dame su. To sai kuma yake cewa wa man ko dake mun karasa wacce akwai ta fa'ida mai kyau daga cikin maganar al-Imam an-Nawawi yana cewa wa fil hadisi sirrun maktumu yace a wannan hadisin akwai wani sirrin akhar sirrin daban maktumi da aka lullube shi a rufe yake ba kowa zai hango shi ba wani ita ce fa'idar wato sharhin hadisai ga malamai waɗanda suka san ayoyi da ma'anoninsu suka san hadisai da ma'anoninsu ba wanda zai zauna hadisi ɗaya kawai ya sani ba kuma a kansa ya gina hukunce-hukunce sai yake cewa akwai wani sirrin da aka lullube yadhharu bi tariqil lazimi wal manzub zaka iya fahimtarsa ta bangaren abinda ake cewa al-lazimi wal manzub lazimi shi da abinda ya lazimci wani abu tilas baya rabuwa da shi malzumin kuma shine abinda aka makalewa ba a rabuwa da shi din ma'ana kamar a ce in dai aka samu kaza to dole akwai kaza tare da shi shine abin da yake nufi to zamu ga misalin zai bayyana in muka ji sai ya ce wa zalika anna fihi wa'dan bi ikhbari as-sadiqi cewa akwai alƙawari da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari anna cewa man naffasa al-qurbata 'anil muslimi yuhtamu lahu bi khair kun gano wannan sirrin a cikin wannan hadisi ma'ana duk mutumin da ya yaye wa wani musulmi wata damuwa a nan duniyan nan to zai mutu mutuwa ta alheri ma'ana zai samu khatima mai kyau ta ina muka hango wannan tunda aka ce za a yaye masa bakin cikin ranar lahira ashe kenan a cikin mutanen kirki zai mutu wannan ita ce tariqal lazim wal malzum ne ma'ana tunda an bamu labarin yana da ashuwaran salanin lahira za a yi masa wannan yayi bakin ciki din to yalzamu minhu ashe kenan zai mutu a cikin mutanen kirki domin alƙawarin Allah ne idan mutun ya mutu ba a mutanen kirki ba musamman in ya mutu da shirka to ba zancen a gafarta masa Allah madaki ba zai gafarta wa duk wanda ya mutu yana shirka ba amma sauran zunubai za a iya gafarta masa in ya so in bai so ba kuma ya azabtar da shi wani lokaci sannan saboda imanin nan a fidda shi amma tunda aka gaya mana cewa za a yayi masa baki ciki to lalle ashe ba zai mutu a kafirci ba babban abu kenan wannan sirrin ina za a gano shi sai daga maganar malami ko yawa to shine sai yake fada cewa za mu fahimci wannan a wannan hadisi din sai sai wa ya mutu alal islami dalili ne na cewa kenan mutum zai mutu a musulunci inda ya zama halinsa shine in ɗan uwansa musulmi sun shiga damuwa ya shiga ya kutsa ya fita nan ya je ya nemi a zo a yaye musu a gusar da damuwarsu a tabbatar musu da kwanciyar hankali da zaman lafiya li'anna al-kafira la yurhamu fi daril akhirati domin kuwa kafiri ba a jin kansa a ranar lahira a gidan lahira in dai je lahira to ba zancen jin kai muddin dai ya mutu akan kafirci ba musulmi bane shi wala yunaffasu anhu min kurbihi shay'un kuma ba za a yaye masa wani abu ba daga cikin damuwar da yake ciki kaga ashe wanda za a yaye wa damuwa wane ne musulmi ne to duk mutumin da yake kyautatawa ɗan uwansa ta hanyar yaye musu damuwa ashe ane masa busharar yuhtamu bi khair zai mutu a musulunci insha Allah sai sai fa fil hadisi isharatu ila bishara akwai ishara da ta mana nuni zuwa ga wata wato bishara da akai masa ta tadammanuha al ibaratu al wahida abinda ya kullaci ya kunshi kai wannan bishara wato ibaran nan guda daya an sahibil amara na daga wato mutumin da yake shine mai amara mai alama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da shi da zuwan tashin alkiyama zuwan sa kai alama ce shi ma ta zuwan tashin alkiyama فبهذا الوعد العظيم دوانا القوري من جرمة فليثق الواثقون نويس للي ما سو يداد ألا سو يداد شي للي وانا القوري ذي شكا مصوشي أشيكي نان وانا قد يترواتي ببا متين يدما ينا واتو تيمكا وجن ياي وانسا مسلمي مصيفة إذن تاشد واتو غليس قوتا أو كدليس شيني هريكاو آي نان ألا مكينا شوى لمثل هذا فليعمل الأملون don wannan ma'ana da irin wannan da kwatankwacin wannan aiki da aka siffanta mai kyau to masu aiki su yi aiki ma'ana su aikata aikin su don su samu irin wannan ana akwai wata magana da malamai suka yi ka ji wannan kwadaitarwar da aka yi cewa idan ka yaye wa dan uwanka wata damuwa daga cikin damuwar da ake samu a duniya kai ma Allah zai yaye maka wata damuwa daga cikin damuwar da ake samu ranar tashin alkiyama to sai mutum yazo ya ga mutun yana cikin damuwa sai ya je yayi dan ya samu wannan abun zai taba ikhlasin sa ko ba zai taba ikhlasin sa ba ma'ana za a ce wannan abun kai shi don Allah ko ko yana cikin abin da zai soki ikhlasin ka mun fahimci tambayar idan ka ga abin lada sai ka ce bari ka je ka aikata don ka samu wancan abun da aka faɗa a cikin hadisin nan shin ikhlasin ka an samu wani suka a cikin sa koko ikhlasin ka yana nan me za ku ce na babu suka wannan shine daidai domin me ai wanda zai bada ladan shine maka wannan musharar kuma babu wani mai ikon ya bada shi banda shi don haka in kai domin ma ka samu wancan abun to ladan ka da yana nan a matsayin cewa kai ikhlasi don Allah ka yawa amma wannan malamai suna faɗa a babin tauhidi mai zurfi ta ɓangaren cewa yana da kyau duk aikin da mutum zai yi ya fifita yi domin yardar Allah ɗin kafin abin da aka kwaɗaitar a ciki hangen abin da aka kwaɗaitar a ciki abu ne mai kyau bai ɓata wancan ikhlasin ba amma kai ƙoƙari a ayyukan duk da kake son lada a kai to ka saba da yi domin samun yardar Allah sai wannan kwaɗayin abin da aka faɗa ya zama shi ma mai bi ne a kai tare da cewa in ka yi wancan ɗin shi kaɗai ma bai ɓata ikhlasin ka da fatan mun fahimta to mu koma magana ta gaba sai ce wa man yassarallahu ala muhsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wanda ya sauƙaƙe wa wani muƙuntaci lafazin mu'sir lafazi ne da malamai suke istimalin sa suna nufin duk mutumin da ake bin sa bashi kuma bashi da abin da zai biya ma'ana suna taksisin sa da babin abin da ya shafi qada'i almustalzamat almaliyah allati ala alinsani al-iltizamat al-maliyah abubuwan da suka hau kan mutum na dukiya wanda ba shi da iya ba zai iya biya ba shi yasa yazo a cikin alqur'ani wa in kana zu usratin fa nadiratun ila maisara usran an nafin gazawa wajen biyan bashi ma'ana mutum da yake karbi bashi ne ba zai iya biya ba tare da cewa duk mai kunci ya shiga ciki min haythul umum amma bi sifa khassa suna magana ne a wannan babi to duk mutumin da ya daukewa wani mutumin da ke cikin wani kunci ko damuwa ko kuma bashi da ake bin sa ya kasa biya to shi ma yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah shi kuma Allah madaukaki zai wato kyautata masa ya sauƙaƙe masa shi ma shi kuma sai aka ce fid dunya wal akhirah shi yasa waɗanda suka ce ana magana ne akan shu'unul maliyah suka ce kun ga shi yasa aka faɗi hatta harkar duniya a ciki mun fahimci wannan cewa idan misali sai ka samu labari wani ana bin sa bashi yayi biya ya kasa sai ka dauki kudin sai ka bashi wannan hanya ta farko kenan cewa ya je biya hanya ta biyu ko ka aika ma wanda yake bin sa bashin cewa daga yau bashin ya tashi daga kan wani ya dawo kanka kai zaka biya kun ga ai duka toshe masa yawa to duk wanda yayi wannan Allah madaukaki shi kuma yana sauƙaƙe masa lamurran sa a nan duniya da kuma lahira sai ka gana kana harkarka kasuwanci ne aiki ne da duk abin da zaka yi na mu'amala da mutane duk abin da ka sa a gaban ka sai ka ga zo maka da sauki aiki ne ka samu zaka yi shi ka roki Allah ya Allah ka taya ni akan wannan abu ya zama in yi abin da ya dace kasuwanci ne ya Allah ka samu albarka duk abin da na sa hannu ko na sa a gabana ya zama cewa na samu albarka ya zo mun da sauki duk kuncin da ya sauka gare ni ya Allah sauƙaƙe min shi ba kamar yadda kowa zai ji ban in ji shi da sauki to in kana irin wannan taimakawa mutane din Allah madaukaki kai ma sai ya taimaka maka wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala har ibnu qayyim ke fadi a wani daga cikin littafansa yana cewa daga cikin abin da baya buƙatar dalili ma sai an kawo maka Qur'ani ko hadisi sannan ka yadda da shi shine duk mutumin da yake taimakawa wani dan uwansa ko ya bada sadaka to abu ne mujarrab an gwada an gani cewa Allah subhanahu wataala yana kawar masa bala'i iri-iri a rayuwarsa baka san ta inda abin zai faru ba haka kawai Allah madaukaki inda an kaddara wani abu zai same ka Allah madaukaki sai ya shafe shi yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitabi shi ma wannan mun sha magana akan wannan ko sai ga Allah madaukaki ya kawar da wannan kai har yake cewa koda bala'in zai same ka sai ya zama cewa Allah madaukaki sai ya sauƙaƙa maka shi ta yadda hankalinka ba zai tashi ba za ka dugunzuma ya zama cewa ka rasa inda zaka sa kanka ba sai ya zama cewa zaka iya hakuri zaka iya istirja'i ka koma ga Allah baka fita daga hayyacinka ba to wannan shi kansa taimako ne Allah zai maka to amma yana yawa idan mutum yana taimakawa ɗan uwansa da ku kun ashe wannan hadisin ta'kidi ne na abin da muka karanta a makon da ya gabata na maganganun da suke alaka da ukuwa ta imani ko yawa to wannan kuma yana nuna mana kokarin ka dauke wa mutane duk wata damuwa da duk wata musiba kuma ka taimaka musu ka sauƙaƙe musu rayuwa ta yi musu daɗi wannan abun alheri ne da Allah madaukaki ke ba mutum sakamakon sa a nan duniya da kuma a lahira Allah ya sauƙaƙe mana al'amuran mu shi yasa sai ya ƙara wani abun har yanzu sai ya ce wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah duk mutumin da ya suturta musulmi malamai suka ce a nan me yasa aka ce musulmi a baya can kuma an ce mu'min nan kuma aka ce muslim me maganar da muka yi akan al-islam wal iman in suka hadu a hadisi ɗaya ko a siyaki ɗaya ko ne yana daukar ma'anarsa ko yawwa to anan sai suka ce abinda ake nufi duk mutumin da ya suturta musulmi musulmin nan sawa'un salihi ne bawan Allah mai kokari mai takawa ko kuma ma ko fasiki ne in ka suturta masa to kai ma Allah madauki zai suturta ma kun ga inda mumini aka ce to sai iya wanda yake ya siffantu da lafazin me ake nufi da imani kamilul iman يتصف بجميع الأعمال التي هي مضمون الإيمان mun fahimci wannan sai wanda ya zama ya siffantu da imani cikakke duk da yake ba wani abu ne mu da zamu iya gano ba amma dai akwai alamun sa mutum mai tsoron Allah da sauransu to sai ya zama cewa shi kaiwa sannan abin nan zai same ka amma nan cewa akai musulmi to sai malamai suka ce ashe nan musulmi ya shafi mutumin kirki da mutumin manza ko fasiki ne in kaga yayi abu to ka suturta masa ba a zuwa ai talla anan shine malamai suka yi magana akan masu aikin hisba duk a sharhin wannan hadisi mutumin da yake aikin hisba sai ya sami wasu mutane sun aikata wani abu ya kama su a boye shi ya kama su shi kadai suna abin da ba daidai ba na rashin mutunci to idan a matsayinsa na mai aikin hisba yana daga cikin abin da aka bashi zabi ya kalli maslaha da rashin maslaha inda maslaha ya dauke su ya kai su ko ya je reporting ba sai ya sa su a gaba an kamo su ba ya je reporting cewa an samu da wani a hali iri kaza sai ya zama cewa mai hukunci shi kuma zai aika a kamo su sai a musu hukuncin da shari'atin ne in ba maslaha kuma ya zama cewa in abin nan ya shafi misali zina ne ba zai iya samu wasu shaidun su ga abin da shi ya gani ba wanda da zai je ya faɗa za a yi masa bulalar kazafi to sai bakinsa aleku sai ya shi in kuma ba ma'aikacin hisba bane asali idan kaga mutum ya aikata wani abu marar kyau to yana daga cikin ladabi a shari'an nan tamu ka rufa masa asiri kar ka je ka tona shi ka je kana gaya wa mutane ai dazin ne wannan mutum ai ba mutumin kirki bane ku kuna ganin sa ne kaza haka kaza haka haka ai dazin ne na gan shi yana kaza da kaza wannan bai dace tunda dai mai laifi ne kuma Allah madaukaki ya rufa ba kowa da kowa ne ya gani ba kai kadai ka gani to ka rufa masa asiri har malamai ina ganin a wani sharhi wani malami yana cewa hatta su malaman hisba masu aikin hisba baya cikin abin da ya dace idan suka zo suka kamo mutane su zo suna hira a cikin mutane waɗanda ba ma'aikata irin su ba suna ba su labari ai ko satin da ya wuce in ka je majalisa ku da kuke zama da abokanka sai ka rika cewa a satin da ya wuce ko ai ka duba mutumin nan dama ashe haka yake wanda bai san zancen ba sai ka kwashi labarin kuma ka rika gaya masa mun gan shi yayi kaza da shi da waye da waye da waye an sami su sunka wannan duk ba daidai bane in zaka kai shi gun shari'a iya gun shari'a za ka kuma sai ka kama bakin ka kai shi ba a ce kai tallan sa ba har malamai suka ce to ballantana mutumin da an san shi da aikin kirki babban mutum ne a gari ko mai shugabanci ko kuma malamin addini a gan shi yayi wani abu wanda bai saba yin hakan ba sai aka ganshi yayi to in ka ganshi kai ma sai ka rufa wa kanka asiri ka rufa masa asiri domin ba alheri bane ka ga malamin ka yayi kuskure sai ka je kuma ka yada taimakawa ne wajen me wajen rusa mutuncin sa shi kuma in ba shi da mutunci a idan mutane to zai faɗa abin da ba za a karba ba daga wannan yana taimakawa mutun ya zama cewa ya rufa asirin wato dan uwansa sawa'un malamin ne ko ba malamin daka dai wannan hadisin yana nuna mana cewa mutum ya rika suturta dan uwansa musulmi shi ma in yi haka Allah zai suturta masa a duniya da lahira ka san ku irin suturtawar da za a ce a lahira za a yi maka ita yanzu kowa ya san irin laifin da yayi ya buya shi kadai babu wanda ya san yayi shi sai Allah da ya halice shi to idan ya zama kana tona mutane asiri a duniya ranar tashi yama Allah madaukaki ba zai maka hisaban yasira ba mun san hisaban yasira shi ake ce ma al-ard kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa Aisha radiyallahu anha shine ard a nuna mutum laifin sa kai rana kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza ce ya Allah nayi sai a gafarta masa sai a ce shikenan to je ka hisaban yasira ke in koye musu sai a ce to a tona kuma a tona saura to a ranar wannan ban kadar da za a yi masa abinda ku ba ku sani ba a ranar tashi a kiyama ana tsaye ana kallo wanda yake da ikon kallon kenan to a ranar nan duk abinda ba a sani ba na wani Allah madaukaki sai ya banka dashi yau shine Allah madaukaki faɗa yau mutubul sarahi ko ranar da ake tona asirai a jarraba mutane akan wato sirrin su kowa a tona shi a ganshi to kada mutum ya fatan wani yadda kake mutumin kirki din nan a duniya ana maka kyakkyawan zato yajibu alayka an tabqa haka to ka tsaya haka
ka zama ane maka kikkiawan zatan, ka kyautata zatanka ga Allah, ka kusanci Ubangiji, ka zama mutumin kirki, salihin bawa, to Allah maɗauki sai ya rufa maka asiri, kuma kai ma kamar yadda ka rufawa ƴan uwanka asiri a duniya. Sai ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah yana cikin taimakon bawansa. Ma'ana la yazalu Allah ta'ala yu'inu 'abdahu. Ba Allah madaukaki ba zai gushe ba yana taimakon bawansa. Ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Muddin dai wannan ma ta mahmasi, muddin dai bawan nan shi ma yana cikin taimakon ƴan uwansa, wato bayi ƴan uwansa musulmi, to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai shiga ba da taimakon sa. Ma'ana jaza'an wifaq, ka taimaka a taimaka maka. Wata magana da malamai suke ta abin da ya shafi taimakawa mutane, ko da sadaka ko wani abu na dukiya dai, ko taimako da kyautayi, a idan mutum na yawaita shi kamar da Ibn Qayyim ke faɗin wannan, Allah maɗaukaki baya barin sa haka. Yadda ka bada shi Allah maɗauki, a nan duniyan zai dawo maka da wani abu, ya musanya maka abin da ka rasa, sannan a lahira kuma a baka lada. Kun ga ashe abin bangare biyu. Shi yasa idan mutum ko kokarin saka maka yayi, kai ma ka sake saka masa, dan ya zama kyautan nan da kai masa ko sadakan nan da kai, tana nan tabqa laka fil akhirah. Ai mun taba karanta wani har muka magana wani hadisi na Aisha ko radiyallahu anha, da take cewa idan ta ake cewa in ta aiki bara, mana yarin gida ta aike shi da wani aike ya je gidan wance ya kai mata taimako kaza, to idan aka je aka kai, in mai aiken ya dawo sai ta tambaye shi me aka ce da ka mika taimakon nan. Idan aka ce barakallahu fiku ko jazakumullahu khairan, to in ya gaya mata cewa ga abin da aka ce, ita ma sai ta ce su ma barakallahu fihim wa jazahumullahu khairan. Kaga kenan an fada mata barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, ita ma ta fada, kaga tayi an mata. Saura me ya rage? Sadakan nan ko kyautan nan ta bayar, to ladan yana can a lahira za ta samu, shine kudai. Naka kai kokari kaga cewa hannunka da ka bayar din nan ya tsaya, taimakon nan yana nan a lahira, zaka samu ladan nan ba kawai na duniya ba. Duk da dai a duniyan Allah madaukaki na mai wa mutum wani abu da ya rasa shi. Ayyasi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu haka ne ko, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Duk mutumin da ya shiga wata hanya yana neman ilimin addini a ciki, malamai duk sun ce ilmin nan ana nufin al-ilmu shar'i, a sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, to Allah madaukaki shi ma zai sauƙaƙe masa saboda wannan din. Wannan bihi din ta udu alami, sahala Allahu bil ilmi aw bi sulukihi tariq al ilm, yau bi sulukihi ake nufi, yau da wannan sulukin shiga hanyar ilimin da yayi, to da wannan Allah madaukaki shi ma sai Allah ya sahale masa, ya yassare masa wato shiga hanyar aljanna. Muna roƙon Allah madaukaki ya sa mana albarka cikin duk abin da muka nema na ilimi, kuma ya bamu ikon aiki da shi. A sannan sai ce wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, mutane ba su taba haduwa ba a wani gida ko daki daga dakunan Allah, wato masallaci ake nufi. Yatluna kitaballah, suna karanta littafin Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kuma suna kokarin darasar abin da ke cikin sa, suna neman ilimin abin da ke ciki, ilimin tafsirin sa. Su hadu a wani masallaci suna yi, bainahum a tsakanin su. Illa nazalat alaihimus sakina, sai face wato natsuwa ta saukan musu. Duk mutanen da suka hadu suke irin wannan, Allah zai sa musu natsuwa. Akwai magana da zan faɗa saboda lokaci, ita ce magana da malamai suka dangane da abin da ya shafi istima'in nan fil masjidi, da tilawar alqur'ani. Ana nufin tilawa jama'iyya, ko kuwa ahaduhum yaqra'u wal baquna yasma'un. Malamai suka ce wannan na biyu ake nufi. Yau mutum ɗaya yana karatu, sauran suna saurarensa, ba wato a riƙa rerawa tare ba, ba shi ake nufi ba. Yau kada mutum ya halarto wannan, kamar da wasu daga cikin malamai da suka yi sharhin wannan hadisi suka ambata, don kada mutum ya zama cewa ya ɗauki abin da ake nufi shi ne a riƙa yin hilaƙul zikir. Don wasu malamai sukan yi amfani da wannan hadisi su ce abinda ake nufi mutane su zagaye wani abu ko su da'ira a cikin masallaci suna yin wato wani abu ko zikiri ko makamancinsa. Wannan muna da hadisin mu na Abdullahi dan Mas'ud ko asar wanda al-Imam ad-Darimi Abdurrahman bin Abdullah ad-Darimi ya ruwaito daga cikin malaman Muslim ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 260 a cikin sunan dinsa ya ruwaito wannan asar na Abdullahi dan Mas'ud mun sha fada sa ko wanda wata ran ya sami wasu mutane a masallacin Kufa sun zauna wani daga cikin sun yi da'ira wanda daga cikin su yana cewa ku yi hailala 100 ku yi kabbara 100 haka dai har zuwa ƙarshen hadisin a lokacin nan har yake ce musu wannan abin da kuke yi me zai hana ya zama kuna lissafa laifuffukan ku domin ku Allah subhanahu wataala ya lamince muku cewa ayyukan kirkin nan ba za su kuce ba ba buƙatar ku lissafa su yau shine dai nuna musu wannan ba hanya bace da aka samu ta daga sauran sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama dan haka ashe kenan ba a fahimtar daga irin waɗannan maganganu mutum ya ce ya halatta ma kansa yin irin waɗannan abubuwa ma'ana a ilmantar da mutane a zauna a karanta Qur'ani a fassara wa mutane wannan shi ake nufi ba a taru a rera lokaci guda ba yace natsuwa za ta sauka musu kuma Allah madaukaki zai lullube su da rahama ma'ana wa ghashiyatuhumur rahmatu rahama za ta zo ta lullube su wa haffatuhumul mala'ika mala'iku kuma za su kewaye su malamai suka ce kewayen nan ma'ana ya kuna muhdiqina za su zagaye su ne yadda ba kofar da wani daban wanda ba su ba zai iya shiga ciki ma'ana wanda ba su ba ko shedan ya zo ya dame su duk za a hana kun ga kenan kar a ba da dama yadda za a samu kucika kenan idan shedan zai iya bullowa har ya zo ya bata mutane wani abu na aiki wa zakarahumullahu fi man inda Allah madaukaki zai ambace su a wurin waɗanda suke tare da shi malamai sun ce abinda ake nufi da zikir anan a ambace ku a wurin wanda suke tare da Allah ma'ana a yaba muku yawa al muradu bi zikr huna al sana ma'ana za a ce dawane 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 sun zauna a wuri kaza lokaci kaza sun karanta littafi kaza sun fahimci abinda ke ciki sun yi kokari sun yi kokari to mala'iku za su ambace su ko kuma Allah madaukaki idan mala'iku sun kai masa zai ambata sunan wane da wane da wane nan a ce ko Allah ya ambace ka a gurin mala'iku wace daraja ce kai wannan a faɗi sunanka kai din nan dai wane dan wane a can a sama a fadar Allah subhanahu wataala an faɗi sunanka ai da dadi ko a fadar duniya aka ce an faɗi sunanka kake shi sali a ce wani ya baka labari ai dan nan ya je fada shugaban kasa sai ya ji an ambaci sunanka zaka ji dadi ko baka ji dadi ba yau me yasa ran a bashi wani matsayi sai ya sare saboda an ambaci sunansa to ku duba ku gani nan Allah ne da mala'iku Allah ne zai ce wani dan wane dan dutse a wuri kaza rana kaza ya zauna an yi karatu tare da shi misali kaga wannan ai ba karamar alfarma ba ce to Allah madauki ya samu dace wai sai wa man batta'a bihi amalu duk wanda aikin sa ya dakirar da shi ya zama bai aikin kirkin da zai sabbaba masa ya shiga aljanna ba to lam yusri bihi nasabuhu dangantakar sa ta jini da wani koda da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dan sharife ne jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wannan alakar ba za ta gaggauta da shi ta matsa da shi gaba ta sa ta zama sababin da zai sa ya shiga aljanna da wannan nayin amfani da waye kuke zai shiga aljanna Abu Talib mun sha zancen sa ne ko ba haka ba baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam har ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci kariya babba wanda daga cikin hikimomin da suka biyo wannan yaduwar addinin musulunci daga bayan nan to amma kun ga duk da haka bai musulunta ba kuma wannan bai zama sababin wannan abun yayi masa amfani a ce dangantakar nan ka ita kadai tai masa amfani da ta fidda shi daga wuta ba illa dai abinda aka samu na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai roki ubangiji ya sa shi shine akhaffu ahlin nari azaban wanda wato wuta za ta zo masa iya idan sawun sa amma duk da haka kwakwalwarsa na tafasa muna roƙon Allah madaukaki ya ba mu ikon aikin kirki kuma duk abinda zai dakirar da mu din ya kawar da shi وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كابون مريفي قبعد يو تكين يكون الله منا ببام باقود مكي ببام مالمومو الشيخ عبد الوهاب عبد الله واندا أكا بساني أكا نوني دا مي إمام أهل السنة to yau shine ya kawo mana ziyara. Yau mai martaba sarki ya yi diyafarsa, ya sauke shi ya kwana a dutse ya gaisa da ƴan uwa, kuma sannan mu fa'idanta da shi. Na roke shi in roƙon da zan iya ya zama shi ya mana karatun nan yau, amma sai ya ki. Yace sai ya zauna ya ji abin da ɗalibin sa yake yi, sannan sai ya tambayo, zai ai masa tambayoyi. Haka inda tambayoyi a yi ko ta aliki ya yi a kan wakan lau.
An sai ka zauna a kan filo a yi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوا بن دغون انا الدنيا لا نتاشي القيامه بن دغون السعاده بن دغون داتيوا بن دغون دمكتا متفركين زمان صلى الله عليه وسلم اجي سين دي اكي كانت حوادثين صحيحين ثم ده لوكتين سكان صلاه زوا صلاه ملائكه ادوان دي سكي addu'a ne masu girma. Mutum da ya gama sallar maghrib in ba ya zo saka takalmin mutane ba, kuma alwalansa bai kare ba, yana tsaye. Addu'o'in da malaiku suke masa har a kira sallar isha, yana da ciki Allah ya ɗaukaka shi, Allah ya yafe masa, Allah ya gafarta masa. Muna fatan Allah ya sa mu daga cikin waɗannan bayansa. Gaskiya mana karatun da mana yi muku karatu ne ba za a ce ko jami'a ba ne za a gaya mutum talibi ko jami'a da kuke ji yadda usulubin da yake kawowa da fito da nataijin na fahimta wannan hadisi. To shi karatu yana da wani abu, ka ga malam kokari na sai kawo duk usulubin da malamai suka ce shi hada shi kuma da aikace amsali amfila kwatanci. Amfanin karatu ake da shi, amfanin karatu ake da shi. Mun ji cewa mutum da ya samu ɗan'uwansa yana cikin wani hali, ya nemi ya taimake shi ya fitar da shi, Allah zai fitar da shi a ranar tashi. Malam ya so ya gaya muku cewa mafhumin adal, Allah ya fito maka da wani mafita a ranar tashin kiyama, shi ne aikinka da Allah baki da sharrinka ya rinjaye alherinka. Kana bukata kwaya daya, fa ma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishati radiya. Kana bukata kalma daya da alheri a saka, shi Allah ya dauki irin wannan mafitan ya rinjaye shi, shi ka shiga aljanna. Akwai mafitan da yake wannan? To shi ne Allah ya bar shi gar mafhumu adal kwaya daya a mafi kwaya dubu. Allah Ubangiji san mu dace. Kuma karatun da malam yake nema wannan ya yi shi lokacin da ya dace, domin mai martaba ka yi hankuri, ba ma so mu ziga ta gaban jama'a, amma abin da kake yi haka ne iyaye musamman ibn Fojiyo yake cewa aqsam bi rahmani ma li nabiyyi wa anshuna muhammadin ila al-hawa hubbun nabiyyi muhammadin. Abinda kuka gada shi ne kaunar shi da mutane ta farkin manzon Allah. Kuma bayan da za a bi wannan kofa mai martaba da nagin kawai shi da ilimin, kuma gashi Allah ya baka nutsuwa, Allah ya kawo da kai da girman kai, ka zo kana tare da talakawa, kana jin karatu. Ka gode ma Ubangijinka, ka gode ma Ubangijinka, ka gode ma Ubangijinka. Allah ya kabure ka kana wani, kar ka yarda wani abu kawo da kai abinda kake da wanda suna yi da ba sa yi, kai da ka zama kuduwansu. Muna maka roƙo Allah Allah wanda ya saka daga cikin wanda suke jin wannan karatun su amfani shi. Yawa abinda zan faɗa da abin da malam ya faɗa mana yanzu, karshe malam ya yi magana abin da ya shafi fitar da ɗan'uwanka cikin kuci. Yanzu muna lokaci ne na cin fuskar mutane. zagi mutane cin mutunci mutane duk mutum da ba sai shi ba so in taba ba ji shi a radio zagi wani wanda ba san sa ba ne hanyar su ba daya ba ne abun burgane ne ka ga wani dan talaka da shiga radio ki zagi mai martaba ko zagi wani liman zagi wani abu shi a yarda da shi saboda shi ne ke da ƙarfi cin fuska lokaci ne yanda yayi tsaye to amma yanda mutum zai gan cewa duk dan masa komai girman sa yayi wani abu ne ba zaka iya ji ka ga ya masa ya ci ka hauni ba ka ci fuska ya hau kare ne shi ko ka zage shi misali zan kawo ba kawai ne ba shi ya zo masallacin manzala sallallahu alaihi wasallam yayi fuskari a matsalacin manzala ba girman manzala ba ne ina na kare ga sahabai Abubakar yana cikin Umar yana cikin duk sahabai sun haɗu kuma masallacin shi mutum duk ya raina wannan abu shi misali zai sau shi bai sani ba jahili to amma duk da haka ba ya sa taba mutunci sa sahabai suka yi cade shi domin an ɗauke shi bai san abin da yake ba ya rasa yadda zai yi gaban sai fito yana fitari shi manzanin ya ce ku tare shi ki gama dan in ku masa wanda kuna masa sauro zai lalace masallaci lalace jikinsa kuma ya ruɗe da ya ga manzo Allah ya mai da shi mutum ya mai da shi dan gari ya mai da shi mutum abokin sa ya mai da shi mutum da waɗanda ba su mai da shi haka manzo Allah ke challenge da ya gama ya kira shi sai hadda shi da sabon ya ce nan wurin waje ba da waje ta zani ba na ake fusari ba shi ya ji an dauke shi shi ma mutum ba kawai ya ne amma ya zo cikin birnin an mai da shi har a nan ya mai da shi mutum shi ya ce Allah ka yafe ni da manzo Allah kawai kar ka yafe sauran ba ashe ka fito da mutum a cikin wani matsayi ko jahili ko wani irin mutum ne shi ma Allah zai fito maka ranar tashi duniya kenan mutum irin jin da yayi ya ga manzo Allah ya fito da shi a mutunci saboda haka yanda kake kare dan uwanka mutunci ko fagiri ne shi sa malai yake sai bambanta a mu'mini da musulmi fagiri ne dan kwaya ne dan zina ne yana zina aikin sa zina in ka same shi kiskan ka da shi in ka masa sutura ka masa wazi kar ka kyale shi Allah zai maka sutura ran tashi ya ya da ika san sai mutum ba shi ne yi wannan muna fata waɗannan karatukan da muke yi da za mu aiki da shi da za mu aiki da shi mu rabota duniya da lahira yan uwa karshe zamanin da muke ciki karatun da muke yi mun ga doko ƴaƴanmu shi ga gani duk wanda muka zo muna da furfura amma ƴaƴanmu na suna filin bol suna nan ba sa magri ba sa isha kuma ba tafiya su kai ba kuma su zo su ci abinci su kwanta la zikri safa wala zikri yamma kuma a yi amfani da su na wajen iskanci da shan kwaya wallahi duk mutum bai mutum kirki ne bai so ya kasu zama mutum kirki ba ya riga ya tsara ya tsara duk wanda yake gina al'umma ba al'umman da suke gabansa ba to zai a tsara ya tsara mun kokari muna ma ƴaƴanmu addu'a irin wannan masallaci mai albarka uwa uba ga ubanmu ina zaune ina saurare waye ne a nan buse ko a nan baki ɗaya a nan jigawa zai gan cewa irin mutane su suna saurare suna neman yarda Allah kai kala kala Allah gidan ka ba ko suran kai ba kana zaune ga talotin siya ba ka zo karatu ba dan ka zo ba matar ka zo ba ba kai karatu ba to me zaka ga yawa ga talotin siya duniya kuma talotin siya lahira mun zai mana yawa babun dariya bane muna da matasa masu kaunar Allah kuma ba yanda za a yi wannan kauci-kaucin da kuke yi da asara da muke talibai a jawsu nan wallahi wannan askin da bawan da yake babu billahi da su ba za ku iya biya masa a duniya dai ba za ku iya biya masa kalmomin da yake faɗa muku a nise yake fito muku da shi billahi da su ku jawo ƴaƴanku ni na roki mai martaba a ware wuraren mata a nan a ware martaba a nan mata a ware masu wani lokaci su masu gudun mai karatu saboda iyaye na mata in sun samu shirya mun gama fahimta da ƴaƴanmu muna roki mai martaba a ware wurin da za a yan suka ko shi ne a samu in yi sassar matan masu musun da jiwon na kartun da albarka saboda kartun da ya fito daga bakin manzo Allah babun wasa ne babun wasa bane babun wasa bane na gani wannan hadisi na da girma da yawa amma la Allah zaku yi tambaya zan bar tambaya biyu uku amma da yadda malam saboda ni na gama amma da wannan hadisi fi sabilillah malam ya ga ba da hakkin sa amma bin zan roki mai mantaba ai ko kirawa da wajen mata saboda mata yanzu ga din bace dai ta fice addini kai bai ka tafi aiki tun karfe 7 ba ka zo ba shi karfe 11 wasu ma'aikatan mai yazo in dai ba daki amarya ba ne shi je wajen mai balangu idan su yi kusa mai balangu ya tashi je wajen mai shayi ba zai yi can wajen can dare bai kula da karatun ayansa ba to waɗannan a tara mata a nan su ci waɗannan karatun ya mai martaba Allah ubangiji zai saka maka da iyayenka da wannan gurin da kake yana ubangiji sa albarka ina roƙon ku a yi wannan na biyu muna roƙon Allah zuwa nan da mata za su yi shi zai sa ku san illolin da mata suke ciki daga nan da kano shekki kai ne mata zaurawa suna cikin wani tashin hankali na rayuwa wanda suna daga cikin wanda za a nemi masa mafita don na da karatu a rajin tambayoyin da ke zuwa na mata aure wanda aka saka a birnin Kano yadda ake fara za su kai miliyan yadda ake fara yin mata suke fara kuma ba su da siffar malayu mace tana gida tana ci tana sha an ki aure ta kullum bara zuwa kasashen da suka ci gaba kamar Saudiya an tara dukiya kamar iyayen musu mai shugabanni sha tara su a koya masa addini sha hada wani da wani amma yadda mata suna nan shi sa yanzu muna ɗauke su ta yaro a cikin gona su ta yaro ta saboda ba su da siffar malaiku mata kuma suna nan ba wanda ke ji tausaye su ba wanda ke neman tallafa musu ba wanda ke sai hada su da mutane kirki namiji yana son mace kirki amma bai sani ba mace tana neman mutum kirki bai sani ba shi dole mai martaba wannan al'amari shi kun shiga ciki kafa kungiya mai karfi da hukuma da malamai a tace waɗannan don a neman mafita don Allah ya kawo mana mafita ranar tashin kiya zan tsaya nan in ji tambaya da za ku yi ban san lokacin da ake kira sallah ba amma ni ina tsammanin miki ya miki duk shi mai tambaya shi mai sallah lalla wani yana da tambaya maku da shi kuma shi mai sallah wa yake da tambaya zai tashi yi raka biyu imai shi na fila shi tashi sallah za wanda yake cewa imai shi raka biyu yi sallah biyu shi ne bin hazi bashi da wani dalili talibai ilimi wanda suke karanta naira auta ya samu irin wannan shi rike da cewa ai za a yi sallah biyu yan wa shafi a kula da maganganun manyan mali don karka karanta naira auta da waɗannan kaulin a zo a yi juma'a juma'a sunansa juma'a shan haro ba ce kai kiri za ka yi juma'a ba in ka zo ka samu da shahuri kana da ladan juma'a amma baka da juma'a haka ne mutum da ya je san sallar isha ya samu da shahuri ina da ladan jam'i amma ba shi da jam'i saboda ka yi salamu alaikum zai iya hada da wani sallar yi amma Allah saboda rahma ne a gare shi sai baka ladan jam'i amma ba jam'i ka yi ba na'am to
wasu suna cewa
kamar
zai shiga da miyar sallar
azahar a'a ba zai haka ba sai ya rika a'a kuskure ne ba zai shiga da miya azahar ba in ya zo miya juma zai shiga in ya gama shi mai da shi na fila amma ba da mai ce miya da azahar ba zai yi ba da haka ba zai yi ba sallar juma yake nema ya zo kuma ya samu juma ba shi mai da shi na fila sallah canja shi mai na fila ba komai bane ba amma yayin sallah za saboda limam su ai ba zahiri ba shi kuma da ya shigo ba zahiri ba wannan kawli ba ifi ne marjuni ba shi da karfi na'am
wannan mai tambaya yana cewa duka kawliya ce ta kama shi amma kuma sai man tambayi ba ai sallan zai ga yi ba ai
me kawli ne same shi to shi islamu alaikum babu ne ki mai shi ba dan mashaki kai ne kawli ya same ka to in kai mukamman ta shi kamar shi ba ji ba ko eh ko da wasu malamai sun sanar da kabe ya same ka in baka yi shi ba ko da kaza ina rushe sallah la kamar da shi ba ji shi sa mazhaba nabiya ma wai su duk sallar kabri da ba ji suna mai da shi kabri wai su kuma duk kabri su mai da shi ba ji wanda shi ba su da kaida da suka gina kunci a kan wani na ga wani ya daga mene ne alaikum salam
kuma
yadda yanzu za ku ga wani masallaci ne sallar ƙarfi ya ko da yake da rabi ya halatta mutum ya nafila kacan ya yi rutin kuma ya samu juma'a can ba shi sai na ce da kai mutum da ya samu tashahhud ya samu ladan jami'i in ji ruwaya da nasai a wai su salloli kamar ka zo a zahar ka samu tashahhud ka zo na sa ka samu tashahhud akwai ruwayan imam nasai da ce ka samu ladan jami'i amma baka da sallar jami'i to kun kai salama da ku zaka iya wani juma'an kai ba da amma kai ka ce wannan juma'an da in a mutu da wanda kuke yan takife dan garce ne malai fada mutum yana karanta din wannan madishi hukunci kansa wannan ba daidai bane eh na malam she yanzu kuma kike daga ni to yayi ne eh suna ne ito lokacin hukunci bai same shi ba sai shi shiga ɗaya ne a mujin sallah in ya zo ya zauna ko ya yi nafila lokacin hukunci ya kama shi amma mutum yana towa ba za a masa hukunci ka bai na cikin masallaci ba domin wanda yake cikin masallaci shi aka masa hukunci irzani amma mutum ya taho yana neman wurin da shi la'alla yana so ya doki ya aje motarsa ka ce wannan lokacin hukunci sallah ya kama shi kamar yadda lasi ka yi in ya zo da tuki mota ma ya shiga cikin nagute saboda ana so ya shiru to in ya je ya zo ya zauna ya yi nafila ya shiga cikin wannan hukunci zai same shi ina fatan gane karka da inda wannan lasi ka da mutum na can gida mai martaba mai naji shi ka ce to da kici ya fara shiru waye daga nan na
malamin
idan na samu sallar magriba raka'a daya eh ya yi
zan yi ko sawa raka'a daya ka samu na
magriba na karshe ba kagan magana manzala sallallahu alaihi wasallam magana ce kankana mai na limana yace ma adrakum fasallu wama fatakum fa'atimu kaji kalma fa'atimu shine ruwaya mai karfi akwai faqdu kalma faqdu ina da fa idza qudiyat as-salatu fantashiru to shin kuma baya ma adrakum fasallu waye ma adrakum fasallu wama fatakum fa'atim itmam akwai ruwa cikin kofi an cika cika shi kan zuba wanda yake ciki cika shi zaka yi ko to duk sallar da ka samu raka daya shine farkon sallar ka shine sauran cika shi zaka yi ba farawa ba saboda takbiratul ihram ana yin shi farkon raka kai kuma kai takbiratul ihram karshen sallar liman kuma manzon Allah ya ce ka cika sarkar ka tashi wanda liman yayi da ka same shi shi liman face to kai face da sura ne hukunta a kunta nan wani kamar shi farko ne ka da anka in ka tashi sai ka kawo face da sura ka hada da wannan in ka tashi kuma sai ka kawo face kawai sai ka karasa wannan shine rajin kawai na fata ka gane hakika eh mene ne da kunsa
yake
da iyaye su suka samu sakamako da kuma amincewa shi ba ban shi yake yi ne cewa ka wani shi da yake cewa ba ba shi da wannan haiki ba uwa ne take da haiki ne shi don shi ban tare da sirra da shi da fata da shi na nuna taimaka su uku ake magana sa hada uba uwa ba a lokacin to sai da rahama ba da su ce banda Allah da mutum sa ba wanda yake kima a duniya wurin Allah kuma uwa wanda muka raina yake yanzu cikin matasan da wani zai sai uwa na sa ta ce ajani na ni guri ne ajani ka zai zagi ta in baya wannan wallahi ta shafe baban naka kana son zaman lafiya kan nemo yaddanta baban naka bai kamata ka saurayi wannan ni Allah nasin Qur'ani yace duk iyaye da su a magojin sa Allah wannan sabon Allah yace kima kuwa kima kuwa ta zama dole bir walidin nan da mun Allah yace bir walidin yace bir abba yazo shi Ibrahim da son zuciya mun da wannan son zuciya mun muna gan duniya mun ba kake muna da son zuciya da son kai wanda Allah kuma yake wa maman khafa maqama rabbi ko maman khafa maqama nabi wa naha nafsa an al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa son zuciya wani baya so wani a kyauta masa amma baya so a kyauta masa uwa a ce karatu da ke saboda me saboda ka koyarwa da maman nan ya ce kar ka je ka daidaita wannan magana mutukan wa kar ka saurara ka je ka yi zuci ka tafi ta wannan shi ne ake kar ka saurara uban da ka wannan magana koyi da ke ka kar saurare shi bayan ka bi shi ka saba ma kai kyan mun magana malam kai na kalifa to to eh ani
ko samu wani yayi ana tsayin kawa mutane suna ta mutuwa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma suna yi da daya da
biyu Allah ne sawanna sama
aiki ba in ji ana kuma sabace a ce na ta fada a mutanen da ba ta so wala ko aka ce ni da biyu ko muna so ma ne
a bangare tambayar ba inda an mutu ya ke so a yi wancan nasin Qur'ani ya faɗa wannan wannan Allah ya kaddara hanyar da mutum zai mutu kina ba yanda zai haka ne ka wannan hanyar sawan Allah ya kaddara mutum da mutuwa kai ina zuwa da rahama ko wannan mutuwa da zai amma duwan da zai ne kisan musulmi ya kawo shi daban-daban amma ba zai iya hadda ce wanda yake inganta cikin su ka bi ni bashi na gidan ka kuma waya eh amma zancen addu'a subuhul qudus rabbul malaikati wa ruhu wannan ina da abincewa ne shi sa ka ga na tawaffi eh isa biyo ga duk ina da abincewa shi ne zo to kana gane wannan malam dan ina ishara ta akwai abubuwan da suka za su subuh qudus rabbul malaikatu wa ruhu da wannan kuma da mai kuma kake cewa bai
san biyo ra'ayi bi amdi
wa malaikatu wannan shi ne nace ina da abincewa ruwa shi sa nace ana yi ba shi Allah ya Allah Allah ya saka alheri to na ji wani karshe na ga wani na da kalma ne eh kai ne shi ne mana to kai ne karshe
ni ba tambaya ba ce
to
mana roko ne na kana da san mallai ki dan kawo mana ziyara daga lokaci zuwa
kar ka jawo ma wani irzami wallahi mallan sai in ga mu ku gode ma Allah nan yan uwa da suka gama karatu saboda wazi da mun ba da ilimi da wazi ba abin da yake kyankisa wai kan mutum ne to amma wazi yayi yawa kuma shi ko ya zama malamin wazi to anan ne ake barka musamman matasa ya riga ya hada cewa disi biyu uku to mun ba yi saboda shi kafin ta kowa shi mai ina da baki da Allah ya fi malamin baki yau aya yau an masa kabar shike da zuma malami to ba zai karbi ba to ba kurin da yake amfani shi sai bin taimiya lokacin da ya gama yaki da tatta ina da dama ya kafa hukuma shine mashigaban kasa shi bari wannan yana sun al'umma suna bukata ilimi ba abin da an kili tafi a karanta a so wannan shine tasir na ilimi wazi na da dawan sa shigar kauye da mutane a yi wazi amma ilimi ake ce irin wannan malam ku saya kuma ku yi kokari wannan karatun dan Allah wanda yake da hali na ku sa talabijin a nan ku biya ku daina ruwan tsiya wannan ana sa mata suna gida yan boko mu wanda su da jam'i shi ranar juma'a ku rike sa wannan karatun lokacin da ya dace saurara za su ji ilimi a ciki wannan karatun ta shiga gida daban-daban ka gani na Allah ya fitine mu mu malamin mu ana mura raba kanmu wannan yace shi dan jiyaniya ne wannan yace dan kafira ne wannan yace dan izala ne Allah kuma yace mu musulmi to wannan karatuka zai sa mu fahimci juna, mu fahimci menene sako manzo. Ai kokara gan cewa wannan karatu a doki nauyi a rige sawa a ji, saboda fa yanzu mu fahimci ajini shine gaban mu, ba ciki mu wanda zai sa bagi cijaniya ya shiga kaburi ije ice menene hanyar cin cijani ne garin Allah ya ce shiga janna wallahi zai ba ko ka zo ka ce in dai ba ne ba ne ba ne ka shiga janna wallahi Allah zai ba ko fa ace ne ko fa manzo Allah wallahi. To wannan kartuttukan zai amfana saboda masu wanda ba su zo nan ba sun fi yawa, shi yasa sun yi ji karatun nan, muna roƙa Allah ya yayin da suka mutu Allah ka rahance su, Allah ka jikan su, Allah ka sa mu mu cika da imani, ka san mu Allah ya ba mu zaman lafiya cincinin duniyar nan, Allah ubangi kare mu cece mu duniya da lahira. Dan wani malamin da kuma yake Allah ubangi shi kuma sababin wannan karatu hada kan taliban ilimi kuma hada kai ku zama yan wantaka ku taimaka da wannan kasa mai albarka, shi kuma baban mu shugaban al'umma Allah ubangi sai cika da imani, kuma muna so kana da fada wajen shugaban sarkin musulmi mun san kana ga masa magana hanya ne sarakuna za su samu fita wurin Allah shine su kokoi da irin da kake su ringa zuwa suna cin ka amma billahi lazim Allah la ilaha illa huwa, yayin da kake zuba da wannan karatu ku kama mulki tsaka shine wala wannan ne ke sai shi ku biyo karatu na kuna ji kuna aiki shi ka ji wannan karatu ka sai ka yi kiyam dai kuma na sai za ka iya kai masa sai yanzu fa su samu taliban ilimin irin su malam har da koyar musu wallahi shine hanyar da za ku ci ni kasan na ba dai da farko aka ta kai ilimi aske bi mohibal da Allah ba ko sai ko irin wadannan manyan manyan gwamnati ko mutum ya gama shugaban kasa ne shi zai maku hasara shi yasa sa shi ciro ma wanda ai asali ake maka ko shugaban kasa ne yana so idan sam dan sarauta sa shi ciro ma wanda duk mulki ne samu me yasa na kuna ajini ki sai samu saurata u kuma ku riki wannan da riki wannan kuma shi ne Qur'ani da sunna da Allah wallahi ni martaba ku riki wannan ku huta duniya da lahira amma duk wannan da kuke gani duhu ne irin neman masayan ku ce kuna so a mar muku abubuwa na ku yanzu an hada ku da wannan jirin duniya da ba ku gama ba ku sanya ku shira da al'umma zuwa tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah hada mu cikin duniya da lahira. Allah ya cika iyayen da suka mutu a nan kasa kuma mun shiga gwamnati sabo Allah ya ba su kai Allah ya taimake su da riki kuma na ba yanwa nasiha mu duk musulmin da yake mulki za ku iya cewa mun narki malamai wallahi Allah ya sani ba ruwan da wani daga shugaban kasa ko wannan abu amma sunna yanda muka gina duk mutum da ya zo wajen mulki ka ɗaya a masa zuwa na shirye shi wannan shi na ruwan mu Imam Ahmad Harkwa ya ma ko kana son sa ko baka son sa ka ce Allah ya shirye shi don lalacewan sa shine tashi ku ya addu'a Allah ya shirye su ka kama lafiya kuma sa addu'a ko mutum ba daidai ba a ce ya addu'a Allah bisha Allah ya kawo ne kake so nan amma yanzu abin da lai ce Allah ya shirye shi ya fi la'ana ya fi zagi ya fi zubar da mutunci wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.